Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a 3 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai.
To Ibrahim, an samu tabbacin cewa adadin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus a duniya ya kai miliyan 1, yayin da farashin hannayen jari ya tashi a Amurka bayan da aka rufe kasuwar ajiya a Alhamis. Sannan za ku ji cewa yayin da cutar coronavirus din ke ci gaba da addaba sassan duniya, Najeriya kuma na fama da cutar zazzabin lassa da beraye ke haddasawa.
Kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa rundunar gamayyar kasashen yankin tafkin Chadi ta ce ta sake barin wuta kan ƴan Boko Haram. Sannan za a ji yadda jama'a a Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar ke ta kokawa ko yabawa game da dokar hana fita da aka kafa saboda yakar cutar corona.
Kai akwai wanda ce ma gida ne kwana hudu ba ci abinci ba.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafar da shirin da ɗan gari akan ci gari da kuma nasihar Juma'a. To amma kafin nan, ga Mahmud da kashi na farko na labaran duniya.
To Juma'a, assalamu alaikum. An samu tabbacin cewa adadin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus a duniya ya kai miliyan 1. Jami'ar Johns Hopkins ta ce rubu'i ko kashi 1 cikin 4 na adadin waɗanda suka kamu da cutar a Amurka suke, waɗanda yawansu ya kai mutum 236,000. Bayanai sun kuma yi nuni da cewa adadin waɗanda suka mutu a duk faɗin duniya a baya-bayan nan ya kai mutum 51,000. Ƙasar Italiya na da adadin mutum 13,000 da suka mutu, yayin da adadin ke ci gaba da ƙaruwa a kullum. A duk faɗin duniya kuma ire-iren ta'adin da cutar ke yi sun haɗa da haifar da ƙarancin kayayyakin aiki a asibiti, sallamar ma'aikata da kuma kasara harkokin kasuwanci. A makon da ya gabata kaɗai a Amurka, ma'aikata miliyan 6.65 ne suka ayyana kansu a matsayin waɗanda ba su da aiki, abin da ya kai jumlar waɗanda suka rasa ayyukan nasu zuwa miliyan 10. To a halin da ake ciki kuma, gwamnan New York jihar da ta fi kowace ta gayyara sanadiyar cutar ta coronavirus a nan Amurka, ya ce jihar na da na'urar da ke taimakawa numfashi, wacce adadinta zai ishi birnin New York zuwa nan da kusan tsawon mako guda. Bayanan gwamna Anthony Cuomo na zuwa ne yayin da adadin masu ɗauke da cutar a jihar ya dushi 100,000. Gwamna Cuomo ya kuma yi gargaɗin cewa idan adadin mutanen da aka yi kiyasin za su kamu da cutar ya hau, to babu shakka jihar za ta fuskanci ƙarancin na'urorin da ke taimakawa numfashi. Gwamnan da tawaggarsa na ta faɗi tashin ganin sun sayo na'urorin taimakawa har 30,000 domin amfani da su a jihar mai yawan jama'a miliyan 19.5, inda za a aika rabin wannan adadi zuwa cikin birnin New York, wanda ke da kashi 60 na adadin mutanen da suka kamu da cutar ta coronavirus. Farashin hannayen jari ya tashi a Amurka bayan da aka rufe kasuwar ajiya a Alhamis. Kasuwar ta farfaɗo ne bayan da farashin gangar man fetur ya tashi a kasuwar duniya. Kasuwannin hannayen jari na Dow Jones S&P da ta Nasdaq sun tashi da kashi 2-2. Alƙaluma a London, Frankfurt da Paris sun nuna cewa alama farashin ya ɗan tashi kaɗan, yayin da nahiyar Asiya kuma wasu hannayen jarin suka tashi, wasu kuma suka faɗi. Farashin ɗanyen man fetur ɗin Amurka ya tashi da kashi 24 a jiya Alhamis, bayan da shugaba Donald Trump ya ce ya yi magana da takwarorin aikinsa na Rasha da Saudiya, inda suka amince su rage adadin man da kowannensu ke fitarwa.
Dan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu leka Najeriya, inda rundunar gamayyar sojojin kasashen yankin tafkin Chadi, wato Najeriya da Nijar da Chadi da Kamar da kuma Benin, suka ce sun kai wani gagarumin hari kan kungiyar Boko Haram. Daga Abuja ga wakilin sashen Hausa Hassan Maina kaina da cikakken rahoton.
Hararen dai da dakarun kawancin suka kaddamar. Runduna ta biyu, wato sector 2 da ke bangaren Chadi, sai runduna ta uku da ke kan iyakar Najeriya, da kuma runduna ta hudu da ke yankin Nijar suka kaddamar da shi. a cikin wani irin yanayi da tsari irin na bai daya. Tun dai bayan da sojojin kawancen tafkin Chadin suka lallasa mayakan na Boko Haram inda suka tattaru a tsibiran na yankin tafkin Chadi da ake kira Tombos, daga inda kuma suke tsara kaddamar da hararen su ga bayan Allah da basu ji ba basu gani ba. Al'amarin kenan ma da yasa rundunar tafkin Chadin ta kaddamar da irin wannan mummunan farmaki ta bangarori daban-daban a lokaci guda. Masana tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu na da kwadon gwiwar irin wannan sabon hoɓɓasan dakarun tafkin Chadin zai yi tasirin gaske a wannan lokaci.
Lalle ba shakka wannan yunkuri da ita runduna ta ƙasa-ƙasa na tafkin Chadi take yi a baya-bayan nan, fahimtar mu indai har aka samu aka yi nasara aka tarwatsar da wayannan sansanoni, kuma aka tabbatar da cewa shugabannin wayannan kungiyoyi an kama su ko an hallaka su, to ba shakka zai rage tasirin da suke yi wurin matsalar tsaro a wannan yankin.
Tsohon Hafsa a rundunar sojan Najeriya, Wing Commander MI Salman mai ritaya da ke lura da yadda wannan farmaki ke gudana a halin yanzu, ya ce akwai ƙarin abin yi don tabbatar da kawo ƙarshen wannan tarzoma.
Shi ya iya akan ce shi ne ta yin abin da ake cema offensive action, kai abin da ake cema attrition, wato shi yakin da zaka yi yaki zaka yi ci gaba da yakin har sai shi abokin gaba ya ji cewa ba sarki sai Allah ya bada kai. Kai ta yadda ake na abin da ake cema decapitation, ka zo ka targeting din command and control the leadership na wayannan mayakan, kamar yadda kuma wannan farmakin da ake kaiwa naga ana combining din duka wayannan strategies din. Lalle idan aka ci gaba haka ba shakka wannan zai iya kaiwa ga samun nasara.
A dai bayan nan rundunar kasashen tafkin Chadin na samun gaggaruman nasarar hana 'yan ta'addan 'yancin walwala. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ba gai da Hassan, ana tare ne da sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Mahmud Lalo da ci gaban labaran duniya.
Amurka na aiki da gwamnatocin nahiyar Afirka domin taimaka musu wajen daƙile yaɗuwar cutar coronavirus a yankunansu, a cewar daraktan hukumar kare yaɗuwar cututtuka a nahiyar Dr. John Nkengasong. Irin tasirin da cutar za ta yi a nahiyar ya danganta ne ga abin da za a gani cikin makonni masu zuwa.
We project that in the next 3 to 4 weeks we'll begin to see.
Mun yi kiyasin cewa nan da wasu makonni 3 zuwa 4 za a fahimci inda aka dosa. Domin muna fargabar cewa cikin waɗannan makonni cutar za ta iya bazuwa a sassa daban-daban, musamman yankunan marasa galihu da ke kewaye da birane. Ta haka ne za mu iya auna girman matsalar. Amma jami'an lafiya sun ce komai zai ta'allaka ne kan yadda jama'a za su bi ƙa'idojin da aka gindaya domin yaƙar wannan cuta. Tunda dai ƙasashen Afirka ta Kudu, Botswana, Rwanda, Zimbabwe, Uganda, Mauritius, Najeriya da kuma Madagascar suka ba da umarnin hana fita a wasu sassan ƙasashensu a wani yunkuri na daƙile yaɗuwar cutar ta COVID-19. Yayin da cutar ta coronavirus ke ci gaba da addaba sassan duniya, Najeriya na kuma fama da cutar zazzabin lasa da ya ɓera yake haddasawa. Cutar ta kashe aƙalla mutum 176, lamarin da ya sa jami'an lafiya ke kira ga hukumomi da su tashi tsaye domin cutar ka iya zama annoba a yankin yammacin Afirka. Hukumar da ke kare yaduwar cututtuka ta NCDC a Najeriya ta ce cikin makonni 12 wannan shekara ta 2020 an samu sama da mutum 900 da suka kamu da cutar ta lassa fiba, wanda shine adadi mafi yawa da aka taba gani. Yayin da cutar coronavirus ta kashe mutum kalilan a Najeriya, cutar ta zazzabin lassa ta halaka mutum 185. Dr. Samuel Gumurep likita ne a asibitin koyarwa na Jami'ar Jos dake Jihar Plateau, Najeriya.
Most of the patients, you know, when they present early, you know, the mortality is very small.
Idan mutanen da ke fama da cutar suka bayyana kansu da wuri, akan samu ƙarancin mutuwa. Amma idan aka samu akasin haka, adadin masu mutuwa yakan kai har kashi 40 zuwa 60.
The mortality has dropped to around 20%.
To kamar dai cutar ta coronavirus, ita ma cutar ta zazzabin lassa ba ta da magani. Amma hukumomin Najeriya sun ce ana kan binciken da ake fatan zai iya samar da maslaha kan wannan cuta.
Agai da Mahmud da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu waiwayi sauran rahotanninmu waɗanda duk suka ta'allaka kan batun yaƙi da cutar coronavirus inkiya COVID-19. Za mu leƙa jihohin Kaduna, Adamawa da Taraba da kuma jamhuriyar Niger. Mu ji irin yabo ko ƙorafin da jama'a ke yi game da abin da suka kira ƙoƙarin hukumomi ko kuma takura da kuma rashin sauri wajen raba musu tallafin da aka musu alƙawari. Bari mu fara daga jihar Kaduna, inda aka ɗage dokar hana fitar na tsawon kwanaki biyu da zamar sake sassauta ta nan gaba kaɗan idan barazanar cutar ta coronavirus ta yi sauƙi. Isa Lawal Ikara gare ka.
Dubban mutane daga lunguna da sakunan jihar Kaduna aka gani sun yi sammakon zuwa kasuwanni da bankuna domin tanadin kayan buƙatu da kuɗin kashewa. Biyo bayan ɗage dokar hana zirga-zirga a jihar Kaduna na yini biyun da ya ƙare a daren ranar Alhamis. Tsohon shugaban kungiyar ƙananan 'yan kasuwanni reshen kawo a jihar Kaduna Alhaji Shehu Muhammad Maigona Gulma ya ce duk da sassaucin da aka samu ƙananan 'yan kasuwa fa suna cikin wani hali.
A nan Kaduna za ka ga wani ɗan kasuwa a shagon shi za ka ga jari da fiye da na miliyan ɗaya da wani abu bashi mutane suke bashi. Kai akwai wanda ce ma gida ne kwana huɗu ba ci abinci ba.
Masanin tattalin arziki kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarihin Najeriya da ke Kaduna Katpoli Dr. Ismail Muhammad Ancau ya ce
idan ka kalli dan adam a matsayin shi na dan adam, tasirin da yake da shi na tattalin arziki ta inna shi zai fita ya nemi abincin da zai ci an dakile shi. Na biyu kuma gudunmawar da yake bada wajen bunƙasa tattalin arzikin wannan ya yanke, don haka ya samu kansa cikin wani yanayi.
To ko yaya al'ummar jihar Kaduna suka yi amfani da wannan sassauci na dokar hana zirga-zirgar ta gwamnatin jihar Kaduna?
Sunana ne Helen Robert. Kaya gaskiya ka bakar misa da aka yi ba. Abinda sai dankalin da muna siya da a 3000 yanzu yake 6000.
Sunana Abdul Mumin. Da hakan din makan asa wannan abin ya faru ma ya ake ci da kai. To kuma barantana gashi wannan abin ya faru.
Gwamnatin jihar Kaduna dai ta ce dama wannan sassauci na hana zirga-zirga dai ta yi ne dan al'umma su samu sauki. Inji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Arwan.
Daga gobe Juma'a babu fita babu shiga duk fadin jihar Kaduna.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Daga Kaduna kuma bari mu nufi yankin Adamawa da Taraba, inda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ke cewa
yanda ma ke cikin wannan doka wasu batutuwa ne ma ke tasowa walau na mawuyacin hali, tsadar kayayyaki, ko kuma na cin zarafi daga jami'an tsaro. To wai koshin jama'a na bada haɗin kai kuwa DSP Suleiman Yahaya Ngoroje, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa, ya ce kawo yanzu akwai waɗanda aka kama bisa zargin kare dokar.
Su haka da nake gaya maka mutanenmu na cikin fadar jiha an samu shafke mutum 11 waɗanda suka yi biris da wannan doka. Sannan kuma muna nan muna jiran DPOs namu waɗanda suke ƙauyuka su ma domin suna nan suna gudanar da wannan al'amari kuma suna sanar da mu mutane nawa ne suka samu suka kama wanda suka bijire ma wannan doka. Sannan maganan wai kasuwan 'yan sanda ya tashi suna karɓar na goro wannan magana dai ba mu samu labari kuma ina ga maganan nan tuhuma ne babu gaskiya ci.
Su ma dai talakawa masu ƙaramin ƙarfi sun buƙaci ne da ake tunawa da su gani irin halin da suka shiga sakamakon wannan doka.
Sunana Olu Jangajula. Muna roƙon gwamnati dan Allah ta taimaka ta sassauta ma wannan dokan da ta ɗauka.
Kan sunana Alhaji Gamandi Adam. Duk wani umurni da gwamnati ka bayar mu masu biyayya ne kuma mun sani domin mu ake yi.
Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Yanzu kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Niger, inda wakiliyar sashen Hausa Tamar Abadi ta je ta bakin wasu talakawan da ke jiran tallafin da aka musu alƙawari da ke cewa
sunana Rabi. A wannan taimako da muka ce za a ba mu, na godiya muna murna Allah taimaka Allah sa a ba mu shi wallahi a matsamike sosai ce kal a wuta ko ina. To ina za mu je mu ne ba mu ko ba mu ce ban da gobe dole gobe da ta kama mu.
Sunana Aminu Malam Ado. Gaskiya a gaggauta tunda dama akwai mabukatan abun wannan abu ne da ya kamata a ce an yi shi kafin ma a ce akwai wannan cuta saboda gaskiya ana cikin wani hali.
Sunana Barma sunana. Wannan tsari da shugaban kasa gaskiya jahin nan mun ji dadin shi mun yi murna da shi ubangiji Allah taimake mu Allah sa da mu a ciki kuma mun ji dadin haka dan saboda mu masu karamin karfi ne a yanzu wannan ke gani fitowar da ne neman abincin nake kuma ban da shi a gida ban da shi a dawa kamata yi a gowa ma a ce an fara tunda gaskiya muna cikin matsala
a gaida wakilan mu a Najeriya da Jamhuriyar Niger kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mitoci 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba
da dan gari shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su
jama'a assalamu alaikum barka da saduwa da ku a cikin shirin haɗin gwiwar tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da tashin Alfa Radio mai suna da dangari sunana Abdul Mugis Idi Kotoko a cikin shirin mu na yau zamu tattaunawa ne tare da sarkin zango na jihar Ashanti Sultan Omar Faruk to jama'a ku biyo mu asanno don jin yadda tattaunawar mu ta kaya
zango ne da aka fara kafawa cikin kumashi shine tsohon ranin kura an yi zango daga zangon tuni an yi zangon madugu amma inda muka tashi muka iske shine zangon nan ranin kura yana nan cikin birnin kumashi ba wannan zangon nan kuma na ji a takaice an yi zama shekaru masu yawa domin na ji iyaye da kakanni da suka shigo nan kasar in ka koma bayan kaduna za ka ga su samu wurin shekara 500 kenan za ka dinka ba ma tubalin cikin wannan an fara ana yi kadan kadan an kawo mu shi ga babu babban bikin baki daya ya tarihin ce ka duba Hausawa sun jima cikin wannan kasa kwarai-kwarai kuma nan wanda ake ce maranin kura lokacin dokan daji ne ba kowa zai iya zama ba don sun zo lokacin shi a nuna musu can gaba inda ya zama na ba a yi yawa wurin ba wurin kuma akwai kuraye wurin da waɗansu dabbobi to shi da sun ganin sai su gudu to shi abin da ya sa wurin har ina ya saura ba wannan kabila da ke wurin shi ya mu musulmai ko kuma Hausawa
ka iya ka nuna shekarun da aka kafa kuma su wa suka kafa wannan zango
zango dai na ƙasan Ghana baki daya Hausawa suka kafa don ka koma ma ka duba kalmar zango ai Hausa sau shi Hausawa su kafa zango a Ghana baki daya
wani kabilu su kafi yawa
wanda muke magana kan shi ga kaman Yalwa da ranin kura Hausawa suka fi yawa su ne ke dewa cikin anguwar kwarai da gaske sarakunan zango ma da aka yi zuwa yau an yi sarakuna daya daya wurin 17 kanin ni an yi sarakuna wurin 16 ni ne na 17
ko ne martaba zai ya karanto mana sunayensu
da farko dai an yi sarkin zango Madugu ya yi sarauta 1870 shi kuma bayan shi aka yi sarkin zango Malam Tuni shi ma ya yi sarauta 1880 sannan aka yi sarkin zango Mamman Mai Gida shi ma ya yi sarautan zango 1896 bayan shi ne turawa suka zo kuma da sojoji daga Najeriya sojojin da suka zo da shi da kuma duka Hausawa ne suka zo suna son su yaki a Shanti kafin su zo sun samu labari akwai Hausawa nan kasa abin da suka zo da Hausawa din saboda communication tsakanin su yi sauki suka zo suka yi kuma suka dace lokacin kuma babban birnin kasan Ghana Kekusu suna wurin sai suka zo suka sauki sarkin da ke kai suka da sabon sarki shine Malam Gardi an nada shi 1900 shekara biyu kawai baya mutu kan sarauta ba shi da kanshi ya nema a koma da shi barakin soja don ya fi jin dadin wani shi ne limamin soja ya koma wurin aka zo aka nada Malam Mai Gida shi ma an nada shi 1903
ya yi shekara biyu kan kujera. Bayan shi ne aka nada Malam Usman mai kumashi. Abin da yasa ake cewa mai kumashi don shi ne wanda ya jima kan sarauta ya fi kowa. Ya yi shekara 14 ya hawo 1905. Allah ya kiransa 1919 a shekara 14 kenan. Bayan shi aka zo aka yi Malam Sallau, an nada shi 1919. Wani sarauta ya yi karfi sosai ba irin na Malam Sallau ba. Ko lokacin ko su ƴan ƙasar ma a sace da kansu suna karkashin shi, domin lokacin Turawa sun ba shi tuta. An ba shi tuta da akwai tutan gaban fadan Munga, to da za a gyara titi ne aka fidda shi. Ina cikin gurin kuma akwai tuta, yana da kuma daman yin mutum shari'a ya sa shi sarka, amma bai wuce wata shida. Wata shida yake iya sa mutum sarka, amma in ya fi haka nan shari'a a je da shi kan wurin hukuma su masu ganga.
Kamar mai taba, me ya bambanta nan unguwar Ramin Kura da sauran unguwannin Zangonmu?
Abin da ya bambanta unguwar Ramin Kura da sauran zangonnai, akwai sana'o'i da yawa da ake alfahari da shi cikin garin nan kuma shi a lokacin. Shine kamar lokacin da aka kafa wannan unguwar Ramin Kura, ina ji mayan kama da ake harkan sayar da dabbobi nan unguwar yake. Sa'annan madinka na Mistura na Hausawa nan ake yi. Sa'annan akwai kuma ƴan kodi masu sayar da kayan dabbobi, kamar fatan dabbobi da waɗansu ababen dabba duka unguwarsu.
Mista Sarauta, ko Ramin Kura na da wani take da aka sani ko wani waka da aka sani da shi?
To waka dai ina jin ba shi, amma tarihin Ramin Kura da kaji ana shi ba Ramin Kura, ai ka san Ramin Kura ba kowa ke iya shiga ba. Dalilin da yasa ake cewa Ramin Kura, yanda Hausawa suka zo suka mamaye wurin daga sushe su, shi yasa suka sa murar Ramin Kura.
Wani irin kalubale ake fuskanta?
Kalubale da ake fuskanta dai a nan kasan Ghana kamar ta huskar mu Hausawa shi ne, har yanzu waɗansu na duban mu kaman baki a Ghana, kuma mu ba baki ba ne, domin kundin tsarin mulkin Ghana ya kawo duk kai da aka haife ka kafin lokacin da Ghana ta samu ƴanci a ƙasar nan, kai ka zama ɗan Ghana, dole ne wannan. To mu ko yawancin mu an haife mu ma tun ba Ghana, tun ana Gold Coast aka haife mu, amma har ila yau kamar ni haka dai ba mai isa yawa ce min ni ba ko ni, to amma akwai waɗansu mu da suka je wani wurin yin wani takarda ko na ana tuhuman su haka nan. Saboda shi muna son gwamnati ya duba wannan abu a gyara mu shi, a san mu ma mutanen Ghana ne kamar yadda kowa yake, domin ni haka da nake maganan ga kakana ya fito Nigeria a Katsina ya zo nan ya zauna, ya zo da mata da ɗan shi ɗaya, ya auri kuma mutumiyar Ghana aka haifi babana, babana kuma ya auri mutumiyar Ghana aka haifi ne, don ni ina ganin ga mahaifiya ta Bagwanja ne, babana Bahaushe, saboda shi an ce min ni ba ganiyan bane. Eh, kuma Ghana kuma in ka koma tarihin Ghana uwa ake bi, tunda umma na Bagwanja ni ma ɗan Ghana ne, amma waɗansu suna nan har ila yau suna ruwan mu baki, saboda shi gwamnati muke so ni kokarin ne taka mu wannan abu gariki inda mu duka zamu zauna lafiya.
Lanawa Hausawa suna kowa kaman cewa ana musu bambanci in suka je yin wasu takardu na Ghana. A matsayinka na sarkin Zango, shin kana da wannan labari? In kana da shi, wani mataki ka dauka game da lamarin?
Kan wannan magana ma mun taba kai kara wurin tsohon shugaban kasa, ya ce ya duba ya muna kuma gashi nan har ila yau ne ba kuma ba, ga kuma sabon shugaban kasa ya zo, to ina kira gare shi tun da lokacin shiga shi ya muna ministry na Zango, to ya kamata ya duba indai mu ba ganiyar su ba mu baki ne nan, ai ba a yi muna ministry, tunda an muna ministry to a tabbatar da mu kuma ganiyar su ne kamar yadda kowa ya ba.
Kai ma saurare, a nan za mu dasa aya a madadin duk ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da na tashan Alpha Radio. Abdul Mugis Idi Kwatakwane ke sallama da ku daga birnin Kumasi, a kasance lafiya.
Yanzu kuma ga shirin nasihar jama'a.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa alihi wasahbihi wa sallam. Sunana Jabir Sani mai hula, limamin masallacin Juma'a na Sultan Sa'ad Abubakar dake nan Guyuwa Locus a Jos Sokoto, kuma shugaban sashen nazarin larabci da addinin musulunci da ke jami'ar jihar Sokoto. Wannan yanayin da muka samu kanmu ciki na rashin lafiya wadda ta gami ko ina duniya, ya kamata kasance muna izina ko ta sa abu wanda zai mu koma ga Allah saboda shi, domin idan musiba ta samu ana son musulmi ya kasance ta kasance abu ne mai jawo mai hankali da abu ne mai sa ya koma zuwa ga Allah. Na biyu, ya kamata mu dauki ta matsayin kaddara ne, ko da kila wasu likitoci suna faɗin ba su me yasa ba ko ya ta fara, mun san Allah ya kaddaro babu abin da ke aukuwa a duniya face abin da Allah ya kaddaro. Allah tabaraka ta'ala ya cewa inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar, hakika mu komai mun halicce shi da kaddara, kuma duk wanda Allah ya kaddara wannan musibar ta same shi za ta same shi. Abu na gaba, wajibi ne mu daina yada kowane irin labari, musamman labarin da zai firgita jama'an musulmi, wani sai shi ke karkarya ya fadi ko me da wannan cutar, wani kuma ya fadi wani abu da yayi jiga wani bai da tabbas, akwai hadari ga irin wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce lokacin da yaji aka gwada mai wasu mutane ane musu azaba, ɗaya daga cikin wanda ya gani ya ga wani mutum da ake sa mala uji a gefe ne na bakin shi na dama a jaha akai kiyashi, a dawo gefe hagu a koma ja har ya kai kiyashi, kafin a gama da gefe hagu gefe dama ya ji dama ya zama daidai a koma mai haka nan. Da Annabi ya tambaye wane ne, sai aka ce wa rajulu yakdu fa yakdhibu kadhbatan fa tablughu al-afaq, shine mutum da ke wayo gari yayi ƙarya daya sai ta kai gabas da yamma. Kaga wannan irin ƙarya da ake a social media kenan, yawan kana so kuto ka rubuta ƙarya za ta kai Lagos, za ta kai Dubai, za ta kai Washington, in kana Washington ka rubuta a Facebook za a gani, a China za a gani, a Sokoto za a gani, a ko'ina. Haka mu ji tsoron Allah, mu daina yaɗa labaran da ba su inganta ba, domin za a tambaye mu inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wannan shine kirana ga ƴan uwa al'umma musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullah.
Cutar coronavirus ba ta da magani,
sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji, gangan jiki ya tsira.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
An samu tabbacin cewa adadin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus a duniya ya kai miliyan ɗaya. Jami'ar Johns Hopkins ta ce rubu'i ko kashi ɗaya cikin huɗu na adadin waɗanda suka kamu da cutar Amurka suke, waɗanda yawansu ya kai mutum 236,000. Bayanai sun kuma yi nuni da cewa adadin waɗanda suka mutu a duk faɗin duniya a baya-bayan nan ya kai mutum 51,000. Ƙasar Italiya na da adadin mutum 13,000 da suka mutu, yayin da adadin ke ci gaba da ƙaruwa a kullum. To, a halin da ake ciki kuma, gwamnan New York, jihar da ta fi kowace ta gayyara sanadiyar cutar ta coronavirus a nan Amurka, ya ce jihar na da na'urar da ke taimakawa numfashi, wacce adadinta zai ishe birnin New York zuwa nan da kusan tsawon mako guda. Bayanan gwamna Anthony Cuomo na zuwa ne yayin da adadin masu ɗauke da cutar a jihar ya dushi 100,000. Gwamna Cuomo ya kuma yi gargaɗin cewa idan adadin mutanen da aka yi kiyasin za su kamu da cutar ya hau, to babu shakka jihar za ta fuskanci karancin na'urorin da ke taimakawa numfashi. Gwamnan da tawaggarsa na ta faɗi sashin ganin sun sayo na'urorin taimakawa har 30,000 domin amfani da su a jihar mai yawan jama'a miliyan 19.5, inda za a aika rabin wannan adadi zuwa cikin birnin na New York, wanda ke da kashi 60 na adadin mutanen da suka kamu da cutar ta coronavirus. Farashin hannayen jari ya tashi a Amurka bayan da aka rufe kasuwar a jiya Alhamis. Kasuwar ta farfaɗo ne bayan da farashin gangar man fetur ya tashi a kasuwar duniya. Kasuwannin hannayen jari na Dow Jones, S&P da ta Nasdaq sun tashi da kashi 2-2. Alƙaluma a London, Frankfurt da Paris sun nuna cewa alama farashin ya ɗan tashi kaɗan, yayin da nahiyar Asiya kuma wasu hannayen jarin suka tashi, wasu kuma suka faɗi.
To, masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu, wato an jima kaɗan da hantsi, ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tani gabatarwa, da Cibaliyar Dodone da ya haɗa mana sautin ya kuma ba da umarni, sai kuma injiniyanmu na yau. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.
micro Idrissa.